إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمتنا شاشدة قوات رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 7 ga watan 4 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano a cikin waɗannan kwanaki masu albarka domin gabatar da karatu ko tafsirin alqur'ani a yau ma insha Allah zamu ci gaba a jiya mun yi karatu ne daga aya ta 215 yas'alunaka ma za yi bihi azwa aya ta 218 innal ladina amanu wal ladina hajaru والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم ذاك ذا متاشي كان ايه 219 ان شاء الله بسم الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
ما شاء الله كافي مفسر وقتنا آيوي دا آرم إجا زامو كوما زواج آيوي دا مهكرن تاجيا a danganin darussan da waɗannan ayoyi suka kunsa aya ta farko tana kwadaitar da mu ciyar da dukiya fi sabilillah musamman abin da ya shafi kyautatawa mahaifa ko iyaye domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi guda biyu a wannan aya. Tambaya ta farko me za su ciyar, tambaya ta biyu wa za su ciyar.
To amsar da Allah ta'ala yace a ba su shine ma anfaqatun min khairin, dukkan wani abu da za ku ciyar na alkhairi, in dai wannan abun alkhairi ne to ana buƙatar ku ciyar da shi. Ana abin da ya shafi kuɗi ne, sutura ce, abinci ne, dukkan abin da yake na alkhairi na ciyarwa babu laifi idan mutum ya ɗauke shi ya ciyar. To da wa za a ciyar? Sai Allah ta'ala ya ce falil walidayyi, da mutum sai ya fara da iyayensa guda biyu, wal aqrabina, idan ya zamto ya gama da al'amura da suka danganci iyayensa na kyautata musu, to sai kuma ya koma wajen taimakawa da abin da Allah ta'ala ya ba shi na dukiyarsa ga ƴan uwansa makusanta. Sannan sai kuma ainihin wato al-yatama, marayu, sai miskinai, matalauta, sai kuma ainihin wato matafiya ko ɗan tafarkin da guzurinsa ya yanke masa. Sannan wannan aya tana nuna mana cewa duk alkhairin da mutum ya aikata komai ƙanƙantarsa Allah yana sane da shi, kuma zai saka masa akai. Da haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, kada ka rena aikin alkhairi komai ƙanƙantarsa. Wai walau an talqa akhaka bi wajhin taliqin ko talqin, wai ko da kuka hadu da ɗan uwanka ne kai masa fara'a ka saka masa fuska, shi ma alkhairi. Wai ko wannan ne ma karkare na ranar tashin alkiyama, har wannan murmushin da kai wa ɗan uwanka da sakin fuska shi ma za ka ganshi a rubuce, a shi akwai lada. To ina ga kuma ka ɗauko banda dariyar ma ko murmushin, ka ɗauki wani abu ka bashi. Ina ga kuma ka je ka sadar da zumunci da shi ko ka kai masa ziyara. To kaga wannan yan aya tana nuna maka cewa duk aikin alkhairi kada ka rena shi, kar ka rena aikin alkhairi ko mai kankantarsa. Sannan aya ta biyu, Allah maɗaukakin sarki yana bayani game da zuciyar ɗan adam, ɗabi'ar ɗan adam baya son ƙunci, ɗabi'ar ɗan adam baya son matsi, ɗabi'ar ɗan adam baya son mutuwa, ɗabi'ar ɗan adam baya son talauci, ɗabi'ar ɗan adam baya son rashin lafiya, ɗabi'ar ɗan adam baya son takaici ko baƙin ciki ko damuwa. Haka ɗabi'ar ɗan adam take. Kuma dukkan abin da zai yi ya haɗu da waɗannan abubuwan za ka ga baya son su. To kuma wani lokaci a cikin yin wannan abun ko kuma cikin haɗuwa da wannan abun alkhairin ka yake, wannan aya tana nuna mana sau da yawa abin da zuciya take so ba shi bane alheri gare ta. A mafi yawan lokuta kuma abin da take so ba shi bane alkhairi gare ta, abin da take gudu kuma ba lalle bane ya zama sharri gare ta. To wannan kaga ashe ana nuna cewa shi yasa yanzu kaga mun shiga cikin zafi, ana ta zafi zafi zafi, ɗabi'ar ɗan adam a irin wannan lokacin ba ta son zafi. To amma kuma akwai alkhairi a cikin yin zafin, shi yasa sai kai ta kukan zafin, sai Allah ta'ala ya ki janye zafin har sai lokacin a janye zafin yayi. Haka lokacin sanyi za ga ɗan adam wani lokaci baya son sanyi, ya dinga raki kenan, kai sanyi yayi yawa, kai yau an tashi yau, wai ko jaura ce ta wuce, baya son sanyin ɗabi'arsa. To amma kuma Allah ta'ala ya san akwai wani abubuwa na alkhairi da sanyi yake zuwa da shi, kuma ɗan adam yana bukata. Haka Allah ta'ala sai ya kyala ɗan adam ya ta wannan kukan, ya ta wannan rakin, ba zai janye sanyin ba sai lokacin a janye yayi. Haka rashin lafiya, in ka ga irin kankarar zanubin da take wa mutum ba ɗan ƙanƙani ba ne, amma ɗabi'ar ɗan adam baya son ya rashin lafiya. Amma fa da ya kwanta ba shi da lafiya, Allah ta'ala zai dinga kankare masa zanubi. Sannan wani abun da kake gani in ka samu sharri ne gare ka, yanzu kamar yadda muka bada misali jiya, akwai wanda in yayi kuɗi lalacewa zai, fanɗarewa zai, akwai wanda in aka bashi abun hawa la'allah abun hawan ya zama sanadiyar mutuwarsa. Su saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki yake son ya gaya mana tsarin Allah shi ne tsari, kuma duk abin da Allah ya yi akwai hikima a ciki. Duk matsayin da ka ga Allah ta'ala ya baka akwai hikima cikin barin ka wannan matsayin. So in kai haƙuri kuma za ka cimma wannan alkhairin da Allah ta'ala ya sanya a wannan ainihin wato layin da kake kai. To shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa an wajabta muku yaƙi amma fa ba ku son sa. Saboda a cikin yaƙi akwai yiwuwar mutuwa, akwai yiwuwar a rasa wata gaba, akwai yiwuwar a jiwa mutum rauni, akwai tsoro, akwai fargaba, akwai wahalhalu irin na yaƙi. Shi yasa ɗabi'ar ɗan adam ba ta son sa. Amma Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wa asa kai an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. me yuwa za ta iya yuwa ku ki wani abu kuma ya zama alkhairi gare ku kaga kenan kin yaki da kuke yi alkhairi ne gare ku a cikin yin yaki fi sabilillahi akwai daukakar addinin musulunci a cikin yin yakin daukaka addinin musulunci akwai shi kansa samun martaba ga al'ummar musulmi a cikin yin yaki domin daukaka addinin musulunci akwai samun aljanna bal ma yana daga cikin wanda yake sanya shiga aljanna a fito da shi daga cikin aljanna a komo da shi duniya ya kuma yin yaki a kuma kashe shi a wajen yaki ya kuma dawowa sau goma babu wanda zai shiga aljanna ya so ya fito sai wanda ya mutu a wajen yaki kaga shi yaki alkhairi irin ta wato ta goma shin da Allah ta'ala ya tanadar wa mutum wanda yayi jihadi ya mutu a wajen yaki ba dan kankaji ba to amma za ka ga dabi'a dan adam ba ta so wannan ba yaki kadai ba al'amura ne yau da kullun za ka ga sau da yawa baka son abu kuma zai zama maka alkhairi ko kuma kana son abu kuma ba alkhairi bane gare ka da haka kabar al'amarin zuwa ga Allah wannan ana nuna maka cewa duk abinda zaka yi ka mayar da al'amarin ka zuwa ga Allah domin Allah ta'ala shi ya san inda alkhairi yake shi ya san inda sharri yake sannan aya ta biyan karshe da muka karanta tana da tsayi amma a dunkule wato darasin da ke cikin wannan aya tana nuna mana irin tsananin kiyayya da kafirai suke wa musulunci da musulmi babu yanda za a yi kafiri ya soka ba zai yi ba kar ka yaudari kanka Allah ta'ala ya gaya maka haka a wurare daban-daban cikin alkur'ani ba zai taba yiwuwa ba kafiri ya soka ba zai taba yiwuwa ba ya zo maka da abin da zai zama maka alkhairi in ku kaga akwai alkhairi cikin abin da ya zo ma da shi to sharrin da ke cikin wannan abin ya fi alkhairi yawa yanzu ba muna ganin an ci gaba ba ya zo da waya alkhairin waya yana da yawa amma sharrin tafa saboda haka duk abin da za su zo maka da shi akwai manufarsu su ba alkhairin suka hanga wajen kawo maka abin ba bangaren sharrin da ke kunshe shi suke nufi da haka Allah ta'ala ya ce ba za su gushe ba suna yakar ka ba za su gushe ba ta hanyoyi daban-daban da dabaru kala-kala da salo iri-iri za su ci gaba da yakar ka har sai sun ga sun raba ka da Allah sun raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun raba ka da addini wannan ita ce babban nasarar su ita ce babban ribar da suke so su ci a kanka da haka sai mutum yayi kula yayi hattara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa za ku dinga wato bibiyar yahudi da nasara sau da kafa inda za a samu wani cikin turawa ya taba yin wani style ya gwada shiga ramin damo annabi ya ce a cikin al'umma ta saboda tsabar san koyi da turawa da san a ce mutum ya waye shi ya kasa turawa yayi karatu ko kasa turawa yayi kaza ko yana koyi da wani cikin turawa yace da za a samu wani wanda ya taba shiga ramin damo a cikin turawa sai an samu wanda zai shiga ramin damo a cikin al'umma ta saboda tsabar koyi to kaga wannan yana daga cikin irin nasarorin da kafirai za su ci amma Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya tsaya kan imani da Allah kuma ya gudu da wato ya gudu da addinin sa a inda yake ganin za a tsangwame shi ya kuma yi jihadi wajen taimakon wannan addinin kuma yana sa ran samun rahamar Allah to Allah madaukakin sarki zai masa gamdakatar wajen samun wannan rahama din domin Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ne ayat da malai karanta mana yau Allah ta'ala yana cewa yas'alunaka anil khamr wal maisir suna tambayar ka game da giya da caca qul ka ce musu fihima ithmun kabirun a cikin yin mu'amala da giya da caca akwai laifi mai girma wa manafi'u linnas akwai kuma amfaninnuka da mutane suke samu wa ithmuhuma amma laifuffukan da ke cikin su akbaru min naf'ihima ya fi amfanin cikin su girma wa yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayar ka me za su ciyar qulil afwa ka ce su ciyar da rara daga cikin dukiyar su kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat kamar haka ne Allah ta'ala yake muku bayanin ayoyin sa la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah dan ku zamanto masu tunani game da duniyar nan da kuma lahira wa yas'alunaka anil yatama suna yi maka tambaya game da marayu qul kace islahul lahum khair gyara musu dukiyoyin su alheri wa in tuqaliduhum amma idan kuka hada dukiyar ku da tasu ko kuka hada abincin ku da na marayu fa ikhwanukum ai babu wani abu yan uwan ku wallahu ya'lamul mufsida Allah ya san wanda a cikin niyyarsa yana nufin barna game da dukiyar maraya min al-muslih daga wanda kuma yana da niyyar gyara walau sha Allah da Allah ya ga dama la'anatakum da ya takura muku inna Allah azizun hakim lalle Allah ta'ala mabuwayi ne kuma mai hikima hadithi ya tabbata daga Umar dan Khattab wanda Imam Ahmad da Imam At-Tirmidhi da Imam Abu Dawud sun fitar da wannan hadithin an ce sayyidina Umar ya dinga yin addu'a game da giya yana cewa ya Allah ka saukar da wani bayani warkacce game da giya din nan ana ta'ammuli da ita amma akwai kaikayi a cikin zukatan mu'mine game da giya din nan da haka sayyidina Umar addu'a ya dinga ya Allah ka saukar da wani hukunci warkaccen hukunci dalla dalla daki daki game da giyan nan shin menene matsayinta to sai Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yas'aluka almuslimuna ya muhammad muslimi za su dinga tambayar ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam an hukumi ta'atil khamri shurban wa bai'an wa shira'an muslimi za su dinga yi maka tambaya game da hukuncin mu'amala da giya wajen shanta siyar da ita da siyanta wal khamru ita kuma giyan nan ba wani abu bane guda daya ko guda biyu ake cewa giya ba wani sinadari bane guda daya ko guda biyu ake cewa giya giya shine kullu wato kullu muskirin dukkan wani abu dake sa maye dukkan wani abu dake sa maye khamar al-aqala da yake rufe hankali wa ghaddahu ya lullube hankali mutun ya dinga abu irin na marasa hankali sakamakon wannan abin da ya amfani da shi mashruban kana aw makulan wannan abun abinci ne ko abin sha to wannan shi ake nufi da giya wannan yana daga cikin ta'arifin giya wannan kuma yana daga cikin abinda sayyidina Umar shi kansa ya fassara giya kullu ma khamara al-aqala duk abinda idan mutum ya sha shi ko ya ci shi yana kawo masa da hankali kuma ya dinga acting irin da behavior irin ta marasa hankali wa'anda suke hankalin su ya gushe to wannan abun sunan sa giya akwai shi ada ko babu daga nan har a nada kasa kullu muskirin kham dukkan abin da ke sa tambele ya sa ayi maye abugu to wannan abun sunan sa giya to suna tambayar ka game da mu'amalantar giya siyar da ita shanta da siyanta sannan kuma wayas'alunaka suna tambayar ka an hukumil qimar game da hukuncin caca da nau'o'in ta kowace iri caca da wanda ake yi at local level da wanda ake yi at international level duka nau'o'in caca suna nan iri iri daban-daban daban-daban kamfanin nukan caca suna nan daban-daban na wayoyi yanzu application suna nan na caca kala-kala sai wanda mutum yake so ya danganta da irin inda mutum ya dosa a halakar wani ya shiga karamar halaka wani ya shiga babba amma dai suna tambayar ka game da hukuncin caca kaga shi caca wata tsohuwar al'ada ce tun zamanin da akwai ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aiko shi ya zo ya tarar da ita da haka su kansu suna jin wani irin yanayi game da caca a cikin zuciyarsu sai suke tambayar sa mecece caca wa huwa akhdhul mal shine karbar dukiyar mutum au ifa'uhu ko bawa wani dukiya bil muqamara ta hanyar yin caca ka sa ya sa in abin ka cinye da nasa ka hada ka rike in ya cinye da naka kudin da nasa duka hada ya rike bil muqamara wa hiya al mughalabat shine kokarin yin galaba akan juna ko shi yayi galaba akan ka ko kai kai galaba akan sa Allah ce fiha iwadun min al-darfain wanda kowa ya sanya wani iwadi kai ka sanya wata share shi ya sanya wani share kai ka sa wani adadi na kudi shi ya sa wani adadin kudi sai a kada ko dai ta kadawa ko ta lalawa da kati ko dukkan wasu hanyoyi da ake bi wanda ɗaya daga cikin ku zai iya zamtowa ya hada da dukiyarsa da dan uwansa ya rike ta hanyar caca wannan ita ake kira da caca ku suna tambaye ka game da waɗannan muggan dabi'u da mugayen laifuka guda biyu shine giya da kuma caca sai Allah ta'ala ce kul ka ce musu ba su amsa fi zalika adrarun wa mafasidun kabira ko kathiratun lalle ka gaya musu cewa fi zalika a cikin shan giya siyar da giya siyan giya mu'amalantar giya da sauran nau'o'in kayan maye da kuma caca adrarun akwai cututtuka wa mafasidun kathiratun akwai barna mai yawa fiddin a addini wa duniya da kuma duniya wal uqul da hankula wal amwal da dukiyoyi wayannan laifukan guda biyu suna da matukar cutarwa wa addinin mutum duk wanda yake ta'amuli da waɗannan muggan dabi'u guda biyu ko muggan laifuka ba za ka taba samun sa yana da riko da addini ba daga cikin illar da suke da shi shine wato suna taba mutum addini to idan ku addinin mutum zai tabu to kaga ai ba kuma abin da zai rage sannan suna taba mutum duniyar sa suna taba mutum hankalin sa suna taba mutum dukiyar sa wa fihi ma manafi'u wanda yake kuma a cikin giya da caca akwai manafi wato akwai dan amfani da ake samu akwai amfani da ake samu min jihati kasbil amwal ta hanyar samun kudi akwai samun kudi in ka ji alƙaluma game da masu sai da kayan maye din nan kudin da suke samu shi yasa in ba ƙarfin imani ba da kuma ƙarfin doka daga gwamnati to da wahala wanda yake irin wannan al'amura na sai da kayan maye ya daina da wahala saboda zai yi wahala ka iya samun wani kasuwanci na halal a yanzu wanda zai iya kawo maka kudi ba tare da ka sha wahala ba cikin sauki kuma kudade masu yawa irin kayan maye suna da ri wato abinda ake samu a cikin su nan ninkin baninkin in mutum ya saro su to kudin da ake samu yan ba yan kadan bane to shi yasa zaka ga mutane da yawa sun nitse cikin wannan harkar kayan mayan da wanda ya fito fili da wanda suke a koye su manya ne sai dai suna da yara waɗanda su aka sani suna ba su tallan wannan kayan maye suna zuwa suna siyarwa da haka akwai kudi ana samu kudi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa manafi'u linnas kaga Allah ta'ala ya tabbatar da cewa kayan maye suna kawo kudi caca yanzu nan za ka ga mutum ya zo yana ta siyan gidaje a ungo kaga yana ta siyan motoci wani lokaci ma a sanyawa kaga motoci wajen guda biyar shida suna bin sa convoy caca yanzu nan za ka ga shi ya yi kudi kuma in an jima za ka iya ganin sa daga shi sai silifa rigar daban wandan daban an tace shi ko ba ku lura da haka ba da haka akwai manafi ana samun amfani a cikin giya akwai dan kaudi mutum ya shiga cikin damuwa duk masu shan kayan maye zaka ji daga cikin irin tunanin sa da wannan mutum yana cikin damuwa yana cikin wata wani bakin ciki yana cikin tashin hankali to bari ya dan sha kayan maye dan hankalin sa ya gushe dan samu sauki Allah ta'ala ya ce masu imani alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ta'ala ya ce su masu imani ba sa samun nutsuwa sai sun ambaci Allah Allah ta'ala ya ce ku saurara kayan maye ba su suke kawo nutsuwa ba ba wani totalin ko fakalin ko kodin ko ainihin wato abubuwa da zaka sha su dauke maka hankali na wani lokaci ka tunanin wai zaka samu wata nutsuwa babu Allah ta'ala ya ce alladhina amanu wadanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala Allah ta'ala ya ce ku saurara bi dhikrillah tatma'innul qulub babu wani nau'in kayan maye da yake sanya wa mutum nutsuwa ba ambaton Allah to amma daga cikin irin abin da su suke samu na amfanin shine mutum yana jin sa ya fita daga duniyar ku ya shiga cikin wata duniya ta daban matarsa ta bata masa rai ko abokin sa ya bata masa rai yazo ya murza mall guda daya ka ganshi ya hakimce ya dora kafa daya kan daya yana tuhura hayyan imal ya shau ya wai a cikin haka yake samun nutsuwa wai wannan shi ke dan kulin tamfa din sa an bayyana ko yawa akwai wani nau'i na fita wato na samun wai wato peace of mind ce yana dan samu hutun zuciya in ya sha kayan maye to shi sa in ya fita mayen ya sake shi kuma yaji zai sake komawa yanayin sai kuma ya sake dirkawa shi sa sai ka same shi kullun undertake ko eh zaka same shi kullun a jangale shi to yana daga cikin wai amfanin da ake samu akwai wannan tun yaji shi kullun a jangale kawai shikenan sannan akwai wasu wa'anda in ana son mutum yana so ya yi wasu ayyuka to shi ma za ka ga wani aikin hankali ba zai yi shi ba da haka akwai buƙatar mutum ya dan caccake haka sama-sama ko ya dan shasha wasu abubuwa na kayan maye wa'anda in ya sha su za su ba shi damar yin wannan abu ko dai na rashin mutunci ko na rashin albarka ko na rashin imani wanda in yana cikin hankalinsa to da wahala ya iya aikata wannan abu amma in ya sha to duk abin da baka tsammani zai iya aikatawa zai iya yin kisan kai zai iya yin sata zai iya yin raping dukkan wasu abubuwa na crime shi yasa aka ce khamru wal layl in dai mutum zai dinga ta'ammuli da kayan maye dan an ce ya aikata wani wata ta'asa karka yi mamaki sannan tana sa mutum ya dinga jin wata izza dinga jin shi ma fa a kiyaye shi ma fa shi din in ba kayan maye ba me zai sa mutum haka an ce wata rana wani ya sha kayan maye ya hau motarsa kawai ya ga convoy na gwamna kawai ya kansu da mota sai ya ga an daddare wannan sun yi nan sun daddare an dauka ko kan ne ya kwace ya ce ashe shi ma yalla bai kaga in ba kayan maye ba me zai sa haka an gane ko shi yasa lokacin sahabbai ma za ka ga lokacin ana sha za ka ga da ku irin wannan wato za ka ci samun abubuwa nan kamar yadda Hassan yake faɗa game da giya yace fa na sharabuha fa tatrakna mulukan wai muna shanta yadda ka san sarakuna haka muke ji muka sha ta haka Hassan yace lokacin ba haramta shan giya ba Hassan bin Thabit sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ba haramta shan giya ba yace fa na sharabuha idan muka sha ta fatat rakana ban mu take kyale mu take mulukan kaman wasu sarakuna wa usudun kai jin mu muke fa kaman zakoki ma yunahanihu nal liqa jin mu muke zakoki ba ma jin tsoron arangama ba ma jin tsoro za mu iya arangama da kowa in muna cikin wannan yanayi to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa manafiqul nas wato suna da wasu amfanin nukan da mutane suke samu a cikin yin mu'amala da giya da kuma caca an gane ko wa ithmuhuma to amma da kuɗin da mutum yake samu da samun nishadi da annashuwa da yake ji in ya sha kayan maye da samun relief da yake tunanin yana samu da natsuwa da yake tunanin tana kawo masa da kuma jin wani shi ma shi din ne da yake ji duk wa'annan amfanin nukan ita kanta cacar da kuɗin da mutum yake ganin yana samu cikin kankanin lokaci miliyoyin kuɗi su shigo shi ya zo ya tafa caka da su to duk da akwai wannan amfanin da ake samu na duniya a cikin giya da caca sai Allah ta'ala ce wa ithmuhuma amma laifukansu zunubansu akbaru min nafihima sun fi amfaninsu ya girma domin kaga id wayannan laifukan guda biyu ya suddani an zikirillah wa anis sala wa yuqi'ani al'adawata wal baghdha'a bainan nas wa yutlifani al mal wayannan duk gaba ɗaya suna yi kuma Allah ta'ala duk ya faɗi waɗannan a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون الله تعالى دي يا فدو wadannan yana daga cikin illolin shan duk wanda yake ta'amuli da su to kalle shi da kyau za ka ga abinda ayoyin nan suka faɗa haka na farko yasuddani an zikrillah ba zai taba yiwa ka ga cikakken dan kwalu kuma zakiru ba mai ambatan Allah da yawa yana dadewa rabon da su ya shiga masallaci ya salla in ka gan shi a masallaci kila sace takalmin mutane ya zuwa ko ba ku labani kai ka taba ganin cikakken dan shaye-shaye kuma regular customer a salla ya sudani an zikrillah saboda salla tana hana ambatan Allah to kullun ba ma a cikin hayyacin sa yake ba ballanta nayi tunanin lokacin sallar azhar yayi yayi alwala yayi sallah la'asar ta yi je masallaci magriba isha yaje yayi sallar isha ba a cikin hayyacin sa yake ba balle ya dauki qur'ani ya karanta ballanta nayi zikiri ko yayi salatin annabi ko yayi tasbihi ko haylala ko tasbihi ko tahmidi dan haka duk wanda yake yin su haka shi ma wanda yake filin caca ana nan ana ta kada yana tunanin gashi nan yanzu ya zo gidan tara yana tunanin ya kusa shiga gidan goma zai ci ina wani zancen subhanallahi walhamdulillah ba gurin zikiri bane nan gurin Allah la kace ana tunani yaje ana hayya ala salat Allah ya ba ladan hakuri Allah ba zai so ba yana ganin yanzu cikin kankanin lokaci zai iya zama muluniya sannan wani ladan yazo ya dinga cika masa kunne yana cewa hayya ala salat to masallaci to da haka ya sudani an zikirillah ba sa barin mutun da giya da caca da ambatan Allah sun yi hannu ga ba sa haduwa amin wa ani sala suna hana mutun sallah an gane ko yawa suna hana mutun sallah wa yuqi'anil adawa suna haifar da adawa kiyayya wal baghdha da gaba suna haifar da wadannan shi sa duk inda wayannan wuraren suke za ka ga cikin fada ake inda har ka kayan maye take za ka ga yanzu nan an fasa kwalba an yanki wani yanzu nan kaga an zaro makami an sa wani haka ake haka duk inda ake caca to za ka ga nan ma gurin rigima ne gurin haddasa wato gaba ne tsakanin mutane wa yutlifanil mal sannan waɗannan abubuwan ga hasarar dukiya ga rashin sauke wajibi duk wanda yake wannan zaka je ka samu iyalan su cikin kuka suke wallahi mallan kudin da ya kamata ya biya kudin makarantar yara ya tufatar da ƴaƴan sa ya tufatar da iyalan sa ya ciyar da su abinci ya kaza wallahi kudin ko su kenan wallahi zai zuba in ya gaza a caca zai zuba sabuwa a caca irin ta dama sau nawa zaka ga mutun daga shi sai wando ya dawo an cinye rigar da yake cikin da malamin dan daga shi sai wando shi ma wandan an cinye shi dawowa zai gida ya tube shi ya sa wani ya bada shi an cinye shi wanda dan sul basira ta mala mutun ya fita da fitira sa ba agogon an cinye ya sa waya ita ma an cinye ta ya cire hula ya sa ta ita ma ya ci an cinye ta ya cire takalman su ma an cinye su ya ce to ayi na kayan sa su ma an yi an cinye to yanzu kawai taimakon da za a yi masa zai cire rigar wandan sai a biyo shi kofar gida in ya shiga sai ya ciro ya abin shi sa kullun a tsiyace ki ko ka ganshi da kudi yanzu ko masu manyan harkoki manyan ƴan cacan ka kula da su da ga wani lokaci mutum gaba da ya fada cikin sokawai ba wai kwata ya shiga cikin masifa an cinye shi babu komai yanzu da haka wajibin da Allah ta'ala ya dora musu na kula da iyali babu haka shi ma mai harkar shaye-shaye ko yana da iyali zaka iyalansa su suke rike da kansu dan wallahi ko iya in za a ce ba abin da za a ci yau iya kudin da za a ci abinci da su yau wallahi zai iya bayarwa ba shi kayan maye shi ba abin da ya sha masa ne yutlifanil mal halakar da dukiya to wannan dai yana daga cikin illolin waɗannan shi yasa kuma abace wanda ta dade ta shiga jikin mutane tun lokacin jahiliya shi yasa bayan saukar wannan aya sayyidina Umar ya ci gaba da yin addu'a saboda har yanzu ayar mai hankali ne kawai kadai zai iya gane sakon cikin ta an ce suna tambayar ka game da giya da caca ka ce a cikin giya da caca akwai zunubi mai girma akwai kuma amfanin nuka da mutane suke samu amma fallayin da ake samu a cikin su yafi amfanin yawa sai aka kyale mutane haka kaga kenan mai hankali ne zai gane an ce wannan abun yana da amfani wa'annan abubuwan guda biyu suna da amfani amma suna da matsaloli amma matsalolin su da masifar su tafi amfanin su yawa mai hankali ne kade zai ga ato tunda dai amfanin dan kadan ne sharrin shine mai yawa na hakura akwai kuma wanda zai ga ato har yanzu ba ce aka kar a sha ba kawai dai an gaya maka cewa ka san ka sani yawa kawai an gaya maka cewa harkan nan dai ba ta kullewa ko da yake dai yanzu zaka dinga ganin ta dai kamar tana kai maka amma dai a ƙarshe in ta rufe da kai in ba sa ka ci ba sai dai ka ji ka autar jahannama to kaga mai hankali zai ga kai karfa yana cikin yin kuma kan yayo mi ara kuma ba ya ta rufe shi bari ya hakura wani kuma zai ga kai yana ganin fa za a iya har zuwa ƙarshen nan fa zai iya narrow escape zai iya dawowa kuma ya escape. To shi sa sayyidina Umar aka ce ya ci gaba da addu'a cewa Allah ka saukar da wata aya da za ta yi bayani dalla dalla game da giyan nan shin haram ce mutane su nisance ta ko kuma a'a babu laifi a iya amfani da ita. Wannan dai ayar bata ce haramun bace duka bata ce kuma halal bace. Ko kun bayyanta ayar an ce a cikin ta akwai amfani akwai cuta amma duk da cewa cutar ta fi amfani yafi amfanin yawa. To cikin suratul nisa'i sai Allah ya kuma saukar da wata aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Ya ku waɗanda suka yi imani har yanzu ba haramta shan giya ba fa a wannan lokacin. Ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah kuna maye. Duk mutumin da ya san ya sha kodin kuma lokacin sallah yayi to in ya san cewa in ya sha kodin dinsa lokacin sallah in yayi ba zai sake shi ba to kada ya sha kodin. Shine la taqrabu as-salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah kuna cikin maye. Sai aka rage wa mutane shan kayan maye sai ya zamana idan mutum ya sha misali da bayan sallar asuba akwai awoyi da yawa kafin sallar azhar mutum zai iya shan kayan maye kafin azhar za su iya sakin sa. To kaga mutum yana da damar ya sha kayan mayensa daga bayan sallar asuba zuwa azhar amma daga azhar zuwa al'asar bai fi awa biyu ba mai ma kai ba wani lokaci da wahala kayan maye mutum ya sha su sake shi. To kaga ba dama mutum ya sha kayan maye daga azhar zuwa al'asar haka daga magruba zuwa isha shi ma lokacin bai da yawa. Mutum ya auna zai ga in ya sha kayan maye da wahala su sake shi daga magruba daga wato al'asar zuwa magruba to dan ma kaga zai hakura da shan kayan maye to ballantana kuma daga magruba zuwa isha shi ma kaga lokacin bai da yawa. Sai ya zanto an takaitawa mutane ta'ammuli da kayan maye sai dai mutum ya sha bayan sallar isha in ya sha kaga akwai awoyi kafin asuba sai dai mutum ya sha bayan asuba in ya sha kafin wato akwai lokaci kafin azhar wato kayan maye sun sake shi. Wato kaga wata irin hikima shi yasa suka ce har yanzu likitoci in ka je rehabilitation center guraren da waɗanda kayan mayen nan suka tattaba musu hankali suka rikirkita musu lissafi in an kai su rehabilitation center ba a hana mutum kayan mayen gaba daya. In yana shan wato in yana shan rob 10 a rana sai a koma dinga bashi rob 9. Idan kwaya yake sha yana shan guda 150 a san wani bayan da ka san ga bayan ka kai kaga wani yanda yake ko masa ta kamar ka samu ainihin wato irin biscuit cabin din ba daki kaga bakin mutum yana ta kumfa wato ka san Allah ya iya gwale gwale in kake bin Allah fa Allah ta'ala fa yana da yanda zai yi da kai kaga ranar Allah ta'ala mutum da kwantsa a idansa ba wanka ba wanki ba sallah ga talauci khasirar duniya wal akhirah. Da haka sai ya zama a daidai wannan lokacin kaga ba dama shi yasa in aka zo za a yi wa mutum training na ya daina shan kayan maye ba daina ba hana shi ake gaba ɗaya ba lokaci daya irin wannan salon na Qur'ani su ma likitocin suke bi wajen su hana wato su tarbiyyantar da ɗabi'ar jikin mutum ta saba da daina shan kayan maye. Yanzu kaga idan mutum bai sha kayan maye ba da azhar zuwa al'asar la'asar zuwa magruba magruba zuwa isha iya lokacin shan shine daga bayan isha zuwa asuba bayan asuba zuwa azhar to kaga wani sai ya wuni ma bai sha ba ya manta kaga a hankali an rage masa. To sai Allah ta'ala ya tafi cikin suratul maida sai aka kuma kawo bayani na ƙarshe gaba da kayan maye shine ayar da na karanta dazu ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anil salah. Allah ta'ala ya ce fa hal antum muntahun. Sayyidina Umar sai ya nutsu ya ce intahaina intahaina imanin ya riga ya nutsu imanin wato ya riga yayi karfi. Allah ta'ala ya ce giyan nan da caca والميسر والازلام ده غماكا والانصاب كاي والانصاب ده غماكا والازلام ده اينين واتو كيبن ريجيسون وان دكنن سو قزنتا ني من عمل الشيطان ايوكا ني دين الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sai Allah ta'ala ya faɗi me yasa shedan yayi introducing din wannan idea wa mutane na su dinga shan kayan maye. Me yasa shedan ya kirkiri wani fasadi sunansa caca ya jefa shi cikin mutane kuma zukatan mutane suka karba. Allah ta'ala ya ce abinda shedan innama yuridu shaytan akwai target din shedan abin da yake so an yinki a bainakumul adawa wal baghda fil khamr wal maisir so yake ya gadan muku ya haifa muku da kiyayya da gaba a cikin shan giya da caca wa yasuddukum an dhikrillah wa an salah ya hana ku ambatan Allah ya hana ku sallah sai Allah ya ce fa hal antum muntahuna yanzu ba za ku daina ba za ku hanu ba sahabbai suka ce intahaina mun daina ya Allah wannan ita ce aya ta karshe wanda ta zo wato bayani na karshe game da haramcin giya da dangoginta duk wani nau'in kayan maye ya shiga cikin wannan haramun ina fata an gane wa yas'alunaka wa kana hadha tamhidan li tahrimihima wannan aya dai da muka karanta ta cikin suratul baqara sai zama kaman wani introduction ne wata shimfida akai na zafa a haramta shan giya da caca duk da dai ayar bata haramta ba aya ta biyu cikin suratul nisa ita ma bata haramta ba an dai rage yawan shan aya ta karshe ita ce cikin suratul maida ita ce wanda ta zo ta aya ta karshe game da abin da ya shafi shan kayan maye da kuma caca Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka suna tambayarka ma za yunfiquna me za su ciyar ulil afu kace su ciyar da abin da yayi rara bayan abin da suka ciyar da kawunan su da iyalan su idan zaka bayar da sadaka to daga cikin rarar dukiyarka ake so ka dinga bayarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithul bukhari da muslim yana cewa wato mafificiyar sadaka khairu sadaqa ma kana an dhahri ginan واليد العليا خير من السفلى وابدا بمن تعول النبي صلى الله عليه واله وسلم yake cewa sadaka da tafi kowace alheri da falala afdalus sadaqa ita ce wadda mutum bayan ya wadace ya bayar bari mu baku misali kana da naira 120 sai ya zama bukatar ka gaba ɗaya wanda kake da ita ta naira 100 ce sai ka dauki 20 ka bayar sadaka wannan sadakar ta falala fiye da sadakar 100 ce da kai kuma bukatun nan taka ta 100 ce sai kaga wani mabukaci sai ka cira 20 a ciki kai wa 100 gibi sai ka bashi waccan ta falala kun san dalili waccan da wuya mutun ya korafi akan ta waccan da wuya mutun yazo ya dinga dana sani akan ta da wuya shedan yazo ya dinga yi maka yama akan ta saboda dawa baka da bukatar ta in ma baka bashi ba to yanzu ba abin da zaka yi abinci ne ka ebi iya wanda zaka yi amfani da shi ya ishe ka ragowar sai ka ba almaji ya fi falala sama da plate ɗaya ne kai ma shine zai ishe ka sai ka ji almaji ka ji falalar sadaka sai ka ɗebi wani kaso ka bashi zaka samu lada amma ba kaman wancan ba saboda wancan ba da wahala mutum ya zo shedan ya zo ya ce masa abin nan yanzu kaga sai ka je zaka yi bukatar nan taka ta naira 100 sai da ka zaro sai ga ashe ta zama 80 kila ya ka danyi wani tsaki kace ashe fa nafi ba almajiri 20 dazu wallahi kuma kaga bukatun dama 100 ce to wannan dan gungunin da wannan mita ce ba a so dan ka samu cikakken lada 120 dinka sai ka dauki 20 din kana zuwa dama bukatun 100 ce ba korafi shine sai sahabbai suke tambayar yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayar ka me za su ciyar ulil afu kace da su su ciyar da abin da ya ragu bayan bukatar su rara abin da ya ragu kaga mu bukatar ka da ta iyali duk ka sauke nauyi to shikenan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yadul ulya khairu min as-sufla hannu mai bayarwa yafi alkhairi saboda hannu mai karba wabda biman ta'ulu amma in zaka ciyar da dukiyar ka fara da wanda kake daukar nauyin sa kaga ba zaka je kai sadaka ba bayan ga wajibi akan ka iyalanka wajibi ne ka ciyar da su shi kuma almajiri mustahabi ne sadaka ka bashi sadaka ba dole bane to shi yasa sai Allah ta'ala ya ce ka fara sauke nauyinka na wajibi abinda ya zama rara surplus na abinda kake da shi to sai kuma ka bawa mabukata fi sabilillah to wannan ya kulada an bayyana ku a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ibnu adam an tabzula alfadla khairul lak ya kai dan adam abinda yayi rara baka da bukatar sai yanzu ka ciyar da shi shi yafi zama ma alheri wa in tumsikhu sharrul lak in ku karke shi abinci ne ka gama iya wanda kake bukata in baka bada shi ba ma lalacewa zai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai dan adam abinda yayi rara ka ciyar da shi shi ya fi zama ma alkhairi sannan rike shi sharri ne gare ka wala tulamu ala kafa ba za a zarge ka ba idan ka tafiyar da rayuwarka a daidai bukata duk abin da ya hau saman bukata ka zaka bada shi ba za ka zama abin zargi ba akan haka kawai kai rayuwarka haka kake duk abin da ya zama surplus zaka bada shi ne kawai kana amfani da iya bukatarka abinda ya hau akan bukatarka za ka duba wani mai bukata kai kuma ka bashi suna tambayar ka me za su ciyar ulil aqu kace abinda za su ciyar shine al aqu abinda yayi saura bayan bukatar su ay qul lahum ka gaya musu wato yasalunaka anil qadri alladhi yunfiqunahu min amwalihim suna tambayar ka game da gwargwadon abinda za su ciyar na dukiyoyin su tabarru'an wa sadaqatan kyauta ko sadaka qul lahum kace musu anfiqul qadra alladhi yazidu an hajatikum ko an hajatikum kace da su ku ciyar da gwargwadon abin da yayi sama da bukatar ku mislu zalika albayan irin wannan bayanin alwadih wanda yake warawara yubayyinu Allahu lakum alayat Allah yake muku bayanin ayoyinsa wa ahkamash shari'ati da hukuncen na shari'a likai ta tafakkaru fi ma yanfa'ukum dan ku zama masu tunani cikin abin da zai amfane ku fi duniya wal akhirah shine kadhalika yubayyinu Allahu lakum alayat kamar haka ne Allah yake muku bayanin ayoyinsa filla filla la'allakum tatafakkaruna dan ku zamanto masu tunani fi duniya game da duniya ku gane cewa wannan duniyar ba gidan dawama bane in ka bayar ka tarar a can in ka hana ya kare kai ma ka kare fi duniya wal akhirah ku zamanto masu tunani game da duniya da lahira lahira ita ce tabbas abinda ka bayar zaka tarar a can kuma za a saka maka da abinda ka ciyar wa yasalunaka anil yatama suna maka tambaya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anil yatama game da marayu suna tambayar ka game da marayu ai kaifa yatasarrafuna ma'ahum fi ma'ashihim wa amwalihim suna tambayar ka game da yaya za su yi tasarrufi a rayuwar su da marayu da dukiyoyin marayu yayi kamata su yi an ce wannan aya ta sauka ne bayan saukar wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan cikin suratul an'am da kuma wala taakulu amwalan illal ladina yaakuluna amwalan yatama zulman inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wadannan ayoyin saukar su sai ya tsoratar da sahabbai kowa da ya koma gida duk wanda ya san yana kula da maraya yana zuwa sai ya raba ya ware dukiyarsa daban da ta maraya ya daina hada abincinsa da na maraya ya daina hada abin shansa da na maraya sai ya zama na maraya ya cin gashin kansa shi kuma mai kula da shi shi ma yana cin gashin kansa sai aka waye gari wani lokaci shi marayan sai ya kasa cinye abincinsa to sai dai in bai cinye ba a aje masa zuwa anjima ya cinye in bai cinye ba zuwa anjima zai iya lalacewa wannan yanayi sai ya sa aka dan shiga cikin damuwa to shine sai sahabbai suka zo suna tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani sassauci babu wani bayani da za a iya samu game da dukiyoyin maraya shine yasalunaka anil yatama to bayan saukar wa'incan ayoyin sun tsorata game da dukiyar maraya sai kowa ya janye kansa daga dukiyar maraya ya ware tasa daban ta maraya daban wanda da suna dan hadaka a jujjuya tare in an juya wani lokaci ma in mutun ya ga yana da bukata shi ma zai dauki gwargwadon ladan wahala sana juyawa in kuma ya ga ba shi da bukata ba sai ya dauka ba zai bashi kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa haka cikin suratul nisa'i shi ma ko wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya zanto mawadaci ne ba sai ya taba dukiyar maraya ba to shi gaba da juya masa dan ya samu lada a wajen Allah ba sai ya taba ba sai ya dauki ladan juyawar waman kana faqiran wanda kuma dama shi wata talaka ne kuma ga amanar dukiyar maraya an bashi yana juyawa fal yaqul to shi ma zai iya ci daga dukiyar maraya bil ma'ruf ya dauki gwargwadon wahalar da yake yi ta juya dukiyar maraya to shine anan ma Allah ta'ala yake cewa ka gaya musu suna tambayar ka game da al yatama game da dukiyoyin marayu qul lahum kace da su islahukum lahum khair gyara musu dukiyarsu alheri ne gare ku ku dinga jujjuya musu ku dinga gyara musu dukiyar ka ta lalace fa'alu al-anfa lahum da'iman ku dinga yi musu abin da zai fi musu amfani ko da yaushe wa in tukhaliduhum fi sa'ir shu'unil ma'ash idan kuka yi tarayya da su kuka yi cakuɗa dukiyarku da tasu cikin al'amuran rayuwa na yau da kullum ka sa dukiyarka a ta maraya ko ta maraya a cikin taka kake jujjuyawa amma ana lissafi kana ware ribarsa kana adana masa uwar kuɗinsa gata ribarsa gata kana iya wannan ko kuma in an zo cin abincin gida to ba za a ware shi shi kadai kana da maraya an bashi baka dukiyarka ka kula masa da ita ba zai yi shi kadai a dinga mai tukunyarsa daban ba sai kake dan warar wani abu cikin dukiyarsa ka hado da naka sai ai girki bai dai shi ya ci mutanen gida su ci da kai to wannan Allah ta'ala ya ce in kun yi hakan babu laifi fa hum ikhwanukum ai ɗan uwanku ne fi dini a addini wa 'ala al-akhi an yar'a maslahata akhi abinda yake wajibi ga dan uwa musulmi shine ya zama to yana kula da maslahar dan uwansa da haka tunda dan uwanka ne kula da maslahar dukiyarsa kamar yadda kake kula da maslahar taka wallahu ya'lamu al-mudayyi'a li amwali al-yatama min al-harisi ala islahiha shine wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah yana sane Allah ya san wane ne yake da niyyar ya lalatar da dukiyar maraya Allah kuma ya san waye yake kwadayi wajen gyara dukiyar maraya Allah ya san a cikin masu kula da dukiyoyin marayu Allah ya san zuciyar kowa waye yake da kyakkyawan niyya na wannan dukiyar ta maraya yana so ya cigaba da jujjuya masa ita waye kuma yake da mummunan niyya yana so ya lalata dukiyar maraya ne walau sha Allah da Allah ta'ala ya ga dama la'anatakum ay la dayyqa wa shaqqa alaykum bi tahrim al mukhalata da Allah ta'ala ya ga dama da ya kuntata muku da ya takura muku ya hana ku cakuɗa dukiyarku da ta marayu wanda a cikin hakan akwai matsi akwai wahala to da Allah ya ga dama sai ya san yadda sai ya sa dokar ta zama haka inna Allah azizun fi mulki Allah mahuwayi ne a cikin mulkin sa in ka zalunci maraya saboda bashi da karfi to inna Allah azizun Allah mahuwayi ne fi mulki a cikin mulkin sa hakimun Allah gwani ne fi khalqihi a cikin halittarsa wata dabirihi da gudanarwarsa wata shari'ihi da shar da shar'antawarsa da haka wannan shari'a game da kula da dukiyar maraya duk wanda Allah ta'ala ya sa akwai maraya a hannunsa kuma maraya nan yana da dukiyar da ake jujjuyawa babu laifi ka juya masa da niyyar wato gyara wa dukiyar maraya dan kada ta lalace ko kuma kar a bata ta salwanta ko kada ta kare saboda ana yawan cirata ana amfani kuma ba ta ci gaba in kuma mutun yayi nufi wata mummunan niyya game da dukiyar maraya Allah madaukakin sarki ya san waye yake da kyakkyawan niyya waye mai mummunan niyya game da dukiyar maraya Allah madaukakin sarki ya fi karfin kowa in kai ka fi karfin duk wato maraya to Allah ya fi karfin ka Allah kuma gwani ne mai hikima ne cikin shari'arsa da hukunce-hukuncen sa da haka wannan shine inda zamu tsaya an ce lokaci yayi sai ayi hakuri yanayin ayoyin ne duk sun zo da bayanai da yawa hakan ma duk ana dan tattakaitawa dan dai mu samu mu dan kakkara gaba mu dan samu abin da ya sauka insha Allah sai mu tsaya ana abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko cin harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya karba azumin mu kan mu Allah ya karbi ibadun mu Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin yantacin bayin sa Allah madaukakin sarki dukkanin alkhairai na wannan wata Allah ta'ala ka sada mu da su Allah ka azurta mu da daren lailatul qadri a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki muna roƙonka dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah waɗanda suke cikin kunci ko suke cikin damuwa ko rashin lafiya Allah ta'ala ka yaye musu marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki iyayen mu da kakanninmu da malamanmu da ƴan uwanmu maza da mata da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya girmama ladansu ya ba su aljanna madaukakiya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zama lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله